يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما رد مكسابة هدواء ونما صلى شمي البركة إن شاء الله ناء النور دكينا وستو أبوجا دان تفسير القرآن ميجرما بساقهولي ودى يداد أمن شي وأنا الله سبحانه وتعالى زامو شقبان كراتو. Muna masu farawa da roƙon Allah ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan. Amin. Muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu. Amin. Muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai, ya dauki rayuwarmu akan imani. Amin. Fitintinu da ke damun mu a Najeriya Allah ta'ala ya magance mana su. Abinda za mu iya Allah ya sauwake mana, abinda ba za mu iya ba Allah ta'ala ya wuce mana gaba a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama gaba daya. Yau za mu tashi a darasi na 6 a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Muna roƙon Allah shi mana jagoranci. Gabanin fara karatu akwai ta'aziyya na wani ɗanmu da ya rasu yana karatu a Jami'atul Islamiyya da ke Madina, mai suna Alaramma Usama Ahmad Musa. Matashi ne mai ƙoƙari, mahaddacin Ƙur'ani, kuma ya kammala shekara ta 2 a faculty na Ƙur'ani, zai shiga shekara ta 3 kenan. Ya yi ta fama da jinya kuma ya samu sauki matuƙa da gaske, kuma Allah ta'ala da yake ba a wuce ajalinsa, Allah ta'ala ya kawo ajalin. Rasuwa ta matashi tana da raɗaɗi matuƙa da gaske, musamman matashin da ake iya ga cewa mustaqbalinsa, wato future nasa, gaba gare shi iya da matuƙar kyau. A yau idan muna da matashi da ya haddace Qur'ani kuma yake jami'a, yake karatun digiri a Qur'ani, kuma masanin Qur'ani, iya gwargwado a ce mu rasa shi bil haƙiƙa rashi ne mai girman gaske. Amma duk abin da ya faru ba mu wuce ƙaddara, kuma Allah baya kuskure. Sannan imanin mu shine ko me Allah yayi daidai ne, ba ma kalubalanta hukuncin Allah. Ina addu'a da roƙon Allah, Allah ta'ala ya gafarta masa. Ya rasu a garin Madina, kuma muna fatan za a mar sallah ne a Madina a yau din, kuma abun ne shi a bakarbatar baki ulgarkar shi ne fatanmu. So ko a nan ka gani ai an ci ribar rayuwa da rasuwa ɗin. Ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa shi Alaramma Ahmad Musa, babansa ba mahaddacin Qur'ani ne, kuma a zatona duk da mahaifin har yanzu yana cikin shekaru na ƙarfi, ina ga haddan Qur'aninsa ya wuce shekara 35. Yawwa, so kaga gada yayi. So ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa da kuma mahaifiya ɗin akan su yi haƙuri, Allah baya kuskure. Muna roƙon Allah ya gafarta masa. Ina ta'aziyya zuwa ga abokanan karatunsa a jami'a, classmates ɗinsa wanda suka fito gari ɗaya daga Gombe, da 'yan Najeriya gaba ɗaya, da abokanan da ya tashi tare da su duka. Ina ta'aziyya zuwa gare su da inna lillahi ma akhaf wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina falnasbir wal nahtasib. Allah ya gafarta masa ya ji kansa. Na biyu, akwai rasuwa da aka yi mai iya yiwa ta kai sati guda, amma har ga Allah ban samu tabbacinta ba sai yau. Rasuwa ta Alhaji Sani Abubakar Daura. Ran da muka fara darasi, wani ya kira sunansa amma sai ya rasa me ya faru. Ina bayanin cewa last year mun tsaya akan ayar rasuwa, sai yace bana gabanninmu da aka karatu na ce daman Allah sai wasu za su rasu gabanninmu dawo saboda hukunci ne na Allah sai ana kira sunan da suka sai wani ya kira sunan waye ya kira sunan banda kai din akwai wanda gaskiya ya kira tanan kai tanan ka zauna anan akwai wanda ya kira sunan sa amma ban amsa ba sai daga ko wani wanda ya rasu ne da ban sani ba ban kai rasuwar gare shi ba sai da zo nake samun labarin Allahji Sani Abubakar Daure ya rasu dattijo ne tun sanin sa da muka yi a wurin addini muka san shi kuma shekarun sa sun kai matakin mu kira shi uba iya da ayyuka da alkhairi ina ka fito hidiman addini ina zaka je hidiman addini a duk sani na da shi shekaru da ban taba ganin sa a tsume ba sai da cikin halin murmushi ko mitin ake na zafi ko na sanyi ko rai ya bata shi kullun murmushi yake yi na san shi tare da Sheikh Yakubu Musa Katsina duk shekarun tare nake ganin su kuma duk inda za a je kusan tare nake ganin su dattijon arziki Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da jini da iyalansa da ƴan uwansa na jini da talakawansa da makwabtansa da kuma shi Sheikh Yakubu Musa Katsina da dukkan shugabannin addini a jihar Katsina waɗanda wannan rasuwa ta shafe su da dukkan shugabanni a Najeriya cewa Allah ya gafarta masa ya ji kansa Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare shi ayyukansa na ƙwarai Allah ya sa su bi shi Allah ya karɓi bakuncinsa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib Allah ta'ala ya bamu ladan hakurin rashin sa Allah ya kyauta samu bayan nasu sai kuma tambayoyi in akwai abin da ya sauka Malam Ibrahim sai a karanta gabanin mu shiga karatu ko akwai karin kafofin watsa labarai na talabijin da radio da suke shigar da tafsiri jiya akan na nawa muka tsaya na 91 Allah ya maka albarka yau kuma an samu kari har zuwa na 95 na 92 shine news day Hausa online tv 8:09 na dare wanda ya dauki nauyi Alhaji Abubakar Bala Marina Sakwato sai na 93 akwai gaskiya FM 105.5 Rati Techiman Ghana Bono East Region wannan daga Ghana kenan wanda suka dauki nauyi Ahlus Sunna wal Jama'a Central Masjid Techiman Ghana daga 12:45 zuwa 1:45 na rana na 94 akwai An-Nur TV Zindar a Niger kenan wanda ya dauki nauyi shugaban gidan TV din na An-Nur daga 10:10 na hantsi sai na 95 Yobe State Television bawan Allah da ya dauki nauyi shine His Excellency Engineer Abubakar D Aliyu daga 7:00-8:00 na dare Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna wanda suka dauki nauyi duka Allah ya sa aljanna ce mako masu Allah ya jiƙan magabatan su buƙatu sun alkhairi Allah ya biya zuriyarsu Allah ya mata albarka so akalla kenan ba karamin alheri bane a ce darasi ana da kafofi 95 da ke sawa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin wannan lada da ayyuka da alkhairi gaba daya na'am zan yi kokarin takaita ta amsoshin idan ya iya yiwuwa saboda lokaci ko insha Allah
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da adaran magwajina
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayya kai gwanin ka ne kai kadai adaran magwajin ka kaji wani san kai
yace wallahi malam ina kaunar ku duka
to Allah da kake Allah da kake kaunar mu don shi ya kaunace ka magabatan mu duka Allah ya musu rahama mun gode dai wa iyayen mu addu'a
yace dan Allah malam menene hukuncin karanta yasin ga mutumin da ya zalunci a sharuwa lafiya malam daga mai kaunar ka Abdul Kabir bin Sa'id daga Libya Niger
karanta ya san an zalunce ka ko falala da ke da alaka da shi akwai wani kutayib da na taba gani 2015 a Saudiya lokacin ina karantarwa a can da aka rubuta duka akan yasin ne maybe zan maka recommend in kai dalibin ilimi ne ka nema sunan littafi din hadithu qalbil qur'an yasin fil mizan wa jumlatu mimma ruwiya fi fadliha wanda ya rubuta sunansa fadilatu shaykh Muhammad Amr ibn Abdul Latif littafin dukkaninsa shafi 85 ne so karami ne yayi littafin ne akan hadisi ɗaya dake maganan falalan Yasin sai ka dukkan isnadan hadisan Yasin hadisin da ya fara da shi shine wannan hadisi da ya shahara cewa inna likulli shay'in qalban wa qalbul qur'an suratu yasin faman qara'aha fa qira'atuha ka qira'atil qur'an ashara marrat wannan shi yafi shahara hadisin da mun dauka ya inganta muna secondary kusan kullum muna karanta Yasin sau 3 zuwa sau 5 saboda falalan da ake kiran Yasin ke da shi amma ala ayi halin na farko mun yi imani dukkan qur'ani iya da falala ba littafin da zaka karanta duk harafi ɗaya lada goma sai qur'ani babu wani abu a qur'ani da bai da falala da bai da lada na musamman sai dai a cikin surorin da ayoyin wasu sun fi wasu falala akwai falalan da yazo akan suratul ikhlas akwai na falaki akwai nasi akwai na quliya min babil misal akwai na suratul fatiha uwa uba ayoyi akwai masu falala irin amanar rasulu irin ayatul kursi a irin wannan kebantacciyan falalan abin da ya tabbata shine bai zo a cikin suratul yasin ba mafiya yawan abubuwan da suka zo ba su inganta ba amma suratul yasin na da falala dalilin kasancewarta sura a qur'ani dukkan harafin ta ɗaya ana bawa mutum lada guda goma sura ce makkiya a makka aka saukar yasa ayoyinta ba su da tsawo mafiya yawa za ka ga matsakaicin tsawo ne ayoyinta 80 da nawa 83 Allah ya maka albarka tana da aya 83 amma koma bayan wannan falala babu wani keɓantacce da ya tabbata akwai hadisan da ake ka a ce wanda ya karanta ta sau ɗaya kamar ya karanta Qur'ani 10 ne akwai wanda ake ka an ka karanta ta a dare gabanin gari ya waye an gafarta masa akwai wanda ake cewa an karanta akan kabari kabarin in ana azaba za a rage masa azaba akwai wanda kuma ake bayani cewa in ka karanta ta kai addu'a duk abin da ka roƙa Allah ya baka waɗannan muka duba ko cikin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi a volume na biyu namba na 313 zuwa 314 ya ka isnadin ya ce gaskiya duka ba su inganta ba alayyi halin suratu yasin na da falala amma waɗannan da ake kira din keɓantattu su ba su tabbata ba in an zalunce ka ba sai ka yi yasin ba wanda aka zalunta ko cewa ya Allah ya isa bai yafe ba ya gama addu'a mu duba hadisi da yazo a cikin sahihul jami wanda asali na Imam Ahmad rahimahullah fi yan halda cewa yake wattaqi da'watal mazlum fa in kana kafiran laysa bainaha wa bainal lahi hijab hadisi na 119 sahihul jami fi yan halda yake cewa ka ji tsoran addu'ar wanda aka zalunta ko bai yadda akwai Allah ba bai fa yadda akwai Allah ba in dai zaluntar sa aka yi yace Allah ya isa to wannan Allah isan tana zuwa wurin Allah babu shamaki ba sai musulmi ba wanda ka zalunta ko bai da addini ba ma mai addini ba shi bai yadda akwai Allah ba in dai zalunta sa aka yace Allah isa Allah yana amsa masa shi yasa a kaida duk abin da muke mu ji tsoran addu'ar wanda aka zalunta musamman wanda aka zalunta mai rauni talaka ko mace ko tsoho ko yaro karami zaluntan mai rauni akwai ninkin baninkin zunubi a wurin Allah to da haka in baka yafe ba ko Allah isa kai ya wadatarin ka tashi a dare kai lafiya Allah zai bi maka donka wallahu ta'ala alam
ni malamin tambaya ta bi yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya gafarta wa iyayen mu baki daya
amin ya hayyu ya qayyum
tambaya ta ita ce shin menene hukuncin mutumin da yana aikin gwamnati ana biyan sa salari amma baya zuwa aiki har tsawon shekaru 12 kuma yaya zai yi ya mayar da kuɗin da ya ci na tsawon wayannan shekaru
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a cikin littafin babun mafto na Ibn Uthaymeen rahimahullah a zamana tara matsala ta uku ya amsa tambaya mai kama da wannan mai saukin wannan nema amma san da ya fushi gabanin ya amsa ta don wanda ya tambayan ya ce bai zuwa aiki ne yana lattin awa da in ya tashi tashi yana tashi awa ɗaya ko sati minutes kafin lokaci sai malam ya fusata ya ce wannan ba buƙatar amsa saboda yana gake dan ai ya warware alƙawarin aikinsa ba ma shekara 12 ba babun maftu fatawayi ne da malam Uthaymeen yayi a masallacinsa da ke Unaiza a muhafaza na Qasim zama daidai da yana bada fatawa duk sati za a ware lokaci kawai na tambayoyi ne yayi zama 236 so shine aka tara su wuri daya a volume guda 10 to a zama na tara ne matsala ta uku yayi magana akan wannan matsala din. Na farko abin da ya faɗa wanda ya tambaye shi yace ni ne ban nake zuwa wajen aiki na lattin awa ɗaya na tashi gabannin tashi me matsayin abin da nake ci na albashi, sai yace ba buƙatar amsa, ai kai ma ka san me kake ci. Sai ya fusata yana ga an yi ganganci saboda ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ne ayar farko, amma idan akwai agreement da kake da shi na employment ko na wani abu da aka yi signing any legal agreement dole kai abiding by wannan agreement ka kiyaye shi in kana so ka ci halal. Ala ayi halin kudin da ka dauka matukar ba wai ka tafi wani leave of absence aka ce ka ci gaba da zama ba, ba wani in service aka baka ba, ba wani permission aka baka na karatu ba, ba rashin lafiya kake da ya hana ka zuwa ba kuma aka ci gaba da baka salary, haka kawai ka ki zuwa wurin aiki, a magana mafi inganci wannan abun da ka dauka ba halal bane kudin. A magana mafi inganci ba halal bane. Wanda ita ce magana mafi inganci. So da haka sai ka hada wannan duk kudin ka mayar wa hukuma ko kuma kamfanin da ya dauke ka aiki. An fi samun wannan matsala a local governments a Nigeria. Yawanci aikin local government wani ya rike babban matsayi sai dauko duk yan uwansa na jini, wannan ƴaƴan yayinsa ne, wannan ƴaƴan kangwarsa ne, wannan ƴaƴan babbansa ne, wannan jikan kawun babbansa ne, sai a hada sai ai tabiyan su albashi, wani ma tunda aka dauke shi bai taba zuwa aikin ba, wani an dauke shi da secondary certificate har yayi degree yayi masters bai taba zuwa, bai ma san da local government take ba, wani ma kawai haka aka sa sunayen su. Irin wannan abubuwa na zalunci din ba daidai bane, an dauki mutum ya je aiki. In wasu za a taimaka da bukata, me zai hana a taimaka marayu wanda ya tashi a gidan marayu bai da hali, bari mu ba ku aiki musallabe ku je karatu. Amma me zai mutum sai cika gaba daya nominal role na biyan albashi da ƴan uwansa na jini, ba daidai bane haka. Sai mu kiyaye in akwai agreement na aiki mu je. Baya ga wannan kuma mu kiyaye a ƙasa irin ta Najeriya. Akwai ma'aikatan kuma da har ga Allah albashin is not realistic. Akwai albashin da in an ce kawai ka rika shiga mota ka je aiki ka da a wata ba zai biya kudin mota ba. Kuma aka baka aka ce kai aiki ai ba ai adalci ba. A Saudi Arabia a yau albashi da ake ba wa driver yana kai riyal 2500, riyal 3000, riyal 4000. Driver yana daukan a naira akalla ka ce 1.2 million naira. Naira miliyan 1,200,000. Kaga wannan in bai je aiki ba ai bai da dalili. Amma anan Abuja ka dauki driver aiki ka bashi albashin naira 30,000, 40,000, 50,000. Hukuma da kanta ta ce 70,000 za ta bashi. Matsala biyu ne, an dauki ma'aikata fiye da wanda ake bukata. Kudin bai kai a biya ba, sai ai ta tsulsula shi haka. Shikenan kowa yana so a bashi, ba wanda yake so a rage sai a ci gaba da biya. Wasu wuraren ma'aikatan ka duba ka san sun yi tsananin yawa ba bukata, amma kuma haka za a ci gaba da yi. Haka aka dauke su, gyara yana da wahala. So a ka'ida kuma in za a ba mutum albashi da ba a so ya fashi, a tabbatar da cewa an bashi albashin da zai ishe shi. Mu tabbatar da cewa duk wanda zai zo wajen aiki na farko ka kiyaye albashin da aka bashi ya kai ya dauko shi daga Yanya ko daga Gwagwalada ko daga Kuje ko kuma ma yan birni daga can Gwarin fa. An san Gwarin fa ko? Ni sunan ne yake burge ni Gwarin fa. Gwarin fa. Wata abuwa kuma wai sunanta wai kubuwa, gadon kubuwa, wata aka ce guzafe, wani kuma aka ce tudun allaji, amma ba mu ji tudun malam ba har yanzu dai tukunna muna nan muna jira. Amin ya hayya kayyum. So kula ga wannan a ka'ida, a ba mutum albashin da zai ishe shi kashi wurin aiki ya mai da shi, a duba kudin abinci ya isa, haka ake yin salari. Na san it's not easy saboda ma'aikata sun yi yawa, amma dole mu fara tunani nan gaba a matsayinmu na ƙasa yaya za a ba mutum abin da zai ishe shi rayu da shi. Amma mu ɗauki 30,000 mu ba mutum ko 40 ko 50 iya tafiya daga nesa ya zo, mu mun san ba a yi adalci ba. An tabbatar da wannan bai isa ya kawo shi mai da shi ba, bare ya ciyar da iyalansa ya kama hayan gida ya biya kuɗin makaranta kuɗin magani, ba zai yi ba. Shi yasa irin wannan hali ina ba da shawara a ma'aikatan gwamnati ya zama shuwagabanni suna da tsari. Wannan tsarin in mutum yana so na farko ya zama iya da uzuri ka tambaya ba zan samu zuwa ba ko kuma zan tashi da wuri ko zan zo da latti, mutum ya nemi permission. In an bashi permission ba ya da laifi. Na biyu akwai aikin da bai bukatan kullum ka zama physically a wurin, za ka iya aiki remotely, wannan babu damuwa in doka ta amince da haka. Na uku idan ma'aikata albashinsu kaɗan ne sai mu yi tsarin da ba kullum mutumsa ya zo ba. Muna buƙatar mutum duk sati ya zo mafiya yawa sau uku, mafi ganganta sau biyu ko sau ɗaya. Wani aikin a riƙa karɓa-karɓa tsakanin ma'aikata, wani aikin a riƙa yinsa ta ɓangaren da wane zai riƙe wa wane, wani aikin mu mai da shi virtual aiki daga mutum gida zai iya yi, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi a ma'aikatun da 'yan tsaka-tsakiya waɗanda suke gaggar. Wannan in sun zo kullum ma babu damuwa saboda su yawanci dan abin da zai kai su insha Allah zai iya dan kai su dai da dakadafiya ita lafiya akalla na kasa da na tsakiya ya zama akwai tsarin da kar a tilasta mutane kullun sai sun ji saboda mai hatsarin shine in kace sai ya zo 8 na safiya ya tashi 5 in ya tashi gabin lokaci matsala ne amma in kai ka sawwaka mar dokan akalla ka sawwaka masa ya ci halal a cikin sauki wallahu ta'ala ala
assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa
rahmatullahi Allah ya kare imani
malam amin ya hayya
yake cewa ina hukuncin mutumin da yanayin aikin sa yana hada shi yin sallah a kan lokaci idan ya dage sai yayi sai a ce za a kore shi ko kuma a rage masa wato wani abu a cikin salari din sa yaya zai yi
Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'un fatawa nasa volume na 15 matsala ta 68 da 69 da 70 matsaloli ukun nan akwai tambayoyi da ya amsa masu kama da wannan akan ko a hana mutun yin sallah a wurin aiki ko kuma a sa shi jinkiri idan aiki ne da ya safi kaman essential services irin na fire service ko aiki na likitanci ko na nursing kana emergency ward inda za a kawo wanda suka yi hatsari anan a musulunci kubutar da rayuwarsu da basu attention yafi muhimmanci akan sallah akan lokacin an kawo mutum gashi dan yayi hatsari a cikin halin gaggawa an kira sallah baka je masallaci sai ga ana hutowa da shi in ka hakura da masallacin ka koma ka kula da shi a wurin Allah wannan yafi muhimmanci akan zuwa kai sallar a wurin Allah rayuwarsa ka bada guduma wajen kebar da shi yafi addinin mu yana da maslaha sosai in a irin wannan ne babu damuwa amma kawai tsari na aikin duniya zaman office ce ba za ka yi sallah ba ko kuma ba za ka yi ba sai ka tashi ko an hana yin sallah yace irin wannan aiki baya halatta saboda ga dalili hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum ai makaho ne hadisin Muslim na 653 har annabi ya bashi uzurin zuwa sallah yace hal tasma'un nida kana jin kiran sallah yace yes ina ji yace to wajibi ka amsa kula ga wannan dukkan aikin da zai taba sallah in ba essential services aiki irin na taimakon rayukan mutane ba ko irin na agaji anan muna sallah ɗan agaji suna kewaye ba sa yi duk abin da suke mai iyawa Allah ya ba su ladafi da mu da muke sallah da don suna yi don kare dukiyoyin mu da rayukan mu ne so irin wannan babu da amma mako ma bayan wannan duk aikin da aka ce ba za ka yi sallah ba a cikin sa hakura da aikin shi yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah kai biyayya Allah zai baka mafita suratul talaq karshen aya ta 2 da farkon aya ta 3 wallahu ta'ala a'lam aram ma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
يا إسكو
نعم
أبطأ أورنكو أرمى رجل منك ساري أورننا aya biyu ka ba mu ko ai hakuri ya kara dai mana
fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
جزاكم الله خيرا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آية تدريدة تسعين دقو الله تعالى يتي ربنا ودن أولو الألباب سيسكتش يا مهل تشمو إننا لليمو سمئنا منجي مناديا ميكرا ينادي ينا كرا للإيمان زواج إيماني أن آمنوا بربكم دفعي إيماني دمهل تشمو فآمن الناس مكي إيماني ربنا يا مهل تشمو فاغفر لنا ذنوبنا كغفرت لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ككنكره منا كراكرنا وتوفنا مع الأبرار كما نجددوغو مزاو مكومن مو دي ده باينك نا قري wannan aya ta 193 na da alaka da aya ta 191 da 192 a duk wannan jerin gwanan ayoyin Allah yana mana bayanin wasu bayinsa ne zababbu masu kamala da daraja wanda suke VIP gobe kiyama sunan da Allah ya ba su shine ulul albab tun daga aya ta 190 cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar a waɗannan jerin gwanan ayoyin gabanin mu tashi akan darasin yau Allah ya kira siffofin su guda uku manya manya da nake bukatan kowa a cikin mu yayi wa kansa self judgment ya ga wanne ne ya cika wanne ne bai cika ba kowa yayi wa kansa hisabi don amfanin Qur'ani kana karantawa ka rika kwatantawa da ayyukanka inda ka dace ka gode Allah inda ka saba kai kokarin ganin ka kyautata gaba ka gyara aikinka da Allah ya kira su da cewa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات سيتي آيوين هل تنسمي لك سيجويا واندريد رانا سيتي آيوين أولو الألباب كي أي سننسو أولو الألباب إن أنت أولو الألباب سوني أصحاب الأقول السليمة والبصيرة متعنيني دا سكي دا لعفيين حنكلي كما سكي دا بصيرة دا حنجن نيسا wanda suka san ya kamata kuma suke da tabbacin cewa duniyan nan ba gidan zama bane mun zo ne kawai na wucin gadi matabbata ita ce lahira sai Allah ya kira su da ulul albab wato ma'abota zurfin hankali ai Allah ya halice mu dan bauta ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna cikin zariyat aya ta 56 misali to wanda yazo duniya sai manta me ya kawo shi duniyar don Allah yana da hankali ko bai da hankali wallahi bai da hankali asalin mai hankali shine wanda aka halice shi a duniyan nan dan wata manufa da yazo kuma bai yadde manta da manufar ta kawo shi ba duk abun da zai shagaltar da mu daga bautan Allah da bin Allah sunan sa hayaniya da ban kaura to sunan su ulul albab Allah ya kira su sau 16 a Qur'ani ulul albab ulul albab ulul albab ulul albab ulul albab anan ya kira siffofin su in ka koma koda cikin ra'adi ma Allah ya kira sunan su yace afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahadi allahi wa la yanquduna almithaq walladhina yasiluna ma amara allahu bihi ayyusal ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
الله اكبر
نحمد شد ارما يونا سي غوما
اي
حقوري اي ناغا يا كاما مايكروفون ني كوما دان فارا جان ايو سي دادين يا داوكيني اي اياتي ميني
الله
اكبر ا cikin suratul ra'd daga aya ta 19 20 21 22 23 24 Allah ya gaya mana siffofin waɗannan bayi ulul albab, to anan sai aka fara gaya mana wasu siffofin su, wasu na kama da na can, wasu sun saba. In ka gwama wannan na Ali Imran da na Ra'adi, zai sa ka samu miro asalin madubin duba fiskarka a siffofin ulul albab, inda ka dace ka zuba ruwa ka sha a ƙasa don farin ciki, inda ka kuskure ka yi ƙoƙarin gyarawa. A nan wurin ajiya mun yi siffofin su guda uku. Kaga na farko sai ya ce me, allazina yadhkuruna allaha qiyaman, shine na farko, suna ambaton Allah a tsaye, a tsayen ma da siffa uku, suna ambaton Allah da siffa uku, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, a tsaye da a zaune da kuma akan sansanin su. Kaga ambaton Allah harshe uku, a tsaye da a zaune da a kwance. Sannan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, suna tunani, critical thinking, a halittan sammai da ƙasai. Ba kawai su tuna don duniya ba, suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila, Allah baka halicci wannan dan barna ba ko dan wasa. A ka'idan karanta Qur'ani ba da maka ce rabbana ma khalaqta hadha ka tsaya, dole sai ka kara da batila. In ka ce rabbana ma khalaqta hadha, kaga ya canja ma'ana, so dole sai ka ce batila. To kaga na biyu siffa su shine tunani akan halittun da Allah ya nasa mai da kafai, amma in suka tuna yana kara musu imani. Sai na uku suna addu'a da cewa me, faqina azaban nar, Allah ka kare mu daga azabar wuta. Ayar gaba tana siffar wutar ne, rabbana innaka man tudkhilan nara faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar, karkashin na uku ne cewa Allah wutar nan ba ma so mu shiga, Allah anisantar da mu, wallahi wanda ya shiga ya shiga uku. Irin suna kama kafa da fadanci ne. Siffarsu ta hudu Allah ya ce rabbana, suna cewa ya mahaliccinmu, shi ma asalinsa ya rabbana ne, ya mahaliccinmu, innana lalle mu, sami'ina mun ji munadiyan wani mai kira, yunadi lil iman, yana kiranmu, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku jama'ar da kuka yi imani, ku zo ku bi Allah, wanda ya bi Allah makomarsa aljanna, wanda ya saba wa Allah makomarsa wuta, shi ne sami'ina munadiyan yunadi lil imani, mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani. Wannan mai kiran shine yazo da sako, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ya kira kuma sai yazo da Qur'ani, shine sami'ina munadiyan yunadi bi qira'atil qur'ani ila al imani billahi. Yana kira mu ta bangaren karanta Qur'ani, yana fassara mana Qur'ani sune sunnoninsa, yana cewa mu yi imani da Allah. Fa amanna, sai muka yi imani da shi. Kaga siffarsa su da ta nawa, ta hudu kenan. Ya kira mu zuwa ga imani, kuma mun amsa mun ce sami'ina wa ata'ana, ashe biyayya zuwa ga fiyayyen halitta iya daga cikin dalilin tsira a duniya da a lahira. Fa amanna, sai muka amsa. Kuma wannan shi yasa duk inda ake karanta Qur'ani ake so a yi shiru, saboda Qur'ani nan da mu yake magana. A taro ko sarkin garinku yake speech kana soruto, ai za a san baka da ladabi. Duk inda babba yake magana ana so ka yi me, ka saurara. To da Allah akwai babban da ya kai Allah, babu duk wani babba a wurin Allah talaka ne. To in ana karanta maganar Allah, mu zo muna da ladabi. In ana karanta Qur'ani, mu yi shiru. Saurarawa iya da muhimmanci. Shi yasa fa amanna, sai muka yi imani. Aran ma kana da wasu ayoyi da ke da alaka da wannan, ko kwaya ɗaya ka ba mu misali a Qur'ani.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا مناديا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
الله خير، الله يمكو البركة. ƙara maka mana misalan ayoyin da hatta aljanu da suka ji Qur'ani sun yi imani. Kaga rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani, akwai a mutane akwai a aljanu. Wannan ayoyi cikin suratul ahqaf daga aya ta nawa fara, kai ka ce 30, ya ce 29 ne, ba 30 din ba, ka rage guda daya, ba 29 bane, daga aya ta daga 29 ne, ba daga sati ya fara ba, so kuskure kai. Kaga Allah yake wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Annabi yana karanta Qur'ani, aljanu da suka ji suka ce ku saurara. Kaga hatta aljanu sun tsaya suna jin Qur'ani, suka ce qalu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin, da suka gama ji sai suka koma wurin ƴan uwansu aljanu suna wa'azi. Aljani ya ji Qur'ani yana wa'azi, ya ga kai mutum. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله فكتي يا قوم تنموا الجنوك ذوق بألا النفا وأن القرآن فقس يعني وأن فشيني ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا في إيمان إلى الله إن كنجسا واللتافين الله في إيمان إلى شيء duk abin da Allah ya ce a Qur'ani wallahi gaskiya ne, mu bi shi shine tsira. Kuma a cikin Qur'ani akwai maslahar duniyarmu da maslahar lahirarmu. Qur'ani ba wai lahira kadai yake gyara ba, duniyar ma yana gyara maka ita. Shi yasa duk ilimi a duniya kowanne bayan ilimin Qur'ani ne. Kuma musulmi yana rayuwa bai san Qur'ani ba, to ya zama a hankalce sai a ce yana cin abinci da hannun hagu, yana kuma tsarki da hannun hagu. Shine yanzu zai gama cin abinci sai je ya tsarki ya wanke jajjasa kuma ya dawo mai da hannun hagun cikin abincin, to shine siffarsa. Amma Qur'ani ke saka bambance damanka da hagunka. Yanzu tambaya akai akan aiki na gwamnati, amma musulunci ya amsa tambayar ko bai amsa ba? Ya amsa. Shi yasa duk abin da babu addini a cikinsa ya lalace. Ba abin da ke mai da mutum na kware, adali, mai tausayi, da jinkai, da rikon amana, da sanin ya kamata, da kyautatawa al'umma kamar addini, shi yake gyara mutane. Yanzu ba dan addinin ba a nan, fa a cikinmu nan da akosu 'yan duniya, da wani anan yanzu dan dambe ne. Me yasa wani anan bai zama kidnapper ko bandit ba? Saboda tasirin wa'azi ne ya hana. Ai ba constitution din Najeriya ya hana shi ba, tasirin karantar da shi addini ne ya hana shi. Shi yasa a daga cikin abin da ke gyara ƙasa shine riko da addini yana gyara ƙasa. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Suka ce rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Allah, kaga siffa ta hudu shine amsa kiran Qur'ani da kiran fiyayyen halitta. Siffa na biyar suka ce me? Rabbana faghfir lana dhunubana, ya mahaliccin mu ka gafarta mana. Rabbana suke ta maimaitawa. Kaga me yasa suke kira Rabbana anan? Saboda su tabbatar da rububiyya ta Allah, shine Allah ne ya halicce su. Tunda fa shi yayi su, to ya dace a masa me? A masa biyayya, a bauta masa. Shi yasa suke kira da rububiyya. Kuma yujwali a addu'a an fi kiran ya Rabb, ya Rabb, ya mahaliccin mu. Rububiyya na cewa Allah shine mahalicci kala biyu ne, akwai rububiyya amma akwai rububiyya khassa. Rububiyya amma an kace Allah ya halicci duniya da kowa da ke cikin duniya, ya zama ka tabbatar da halittar Allah ne cikakkiyar ne gamammiyar rububiyya. Amma an kace aramma Isa bawan Allah, Allah yayi wannan bawan Allah nasa, ya zama rububiyya ce khassa, don na faɗe shi yanzu a babin yabo ne. In ka ce wani ai bawan Allah ne, to kana yaba shi ne. Mafhum? Bai sa duka biyu anin da suka ce rabbana amma ne ko khassa? Khassa ne. Anan khassa ne. Suna nuna Allah mahaliccin su ne, su nuna su special ne a wurinsa. In wasu sun ki binka Allah, mu mun bi ka. In wasu sun yi kunnen uwashe goye Allah, mu ba za mu yi ba. Abinda ka faɗan Allah shi muke yi. Ai zaka ce innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ai mun bi ka Allah. So da haka mu a cikin bayin ba masu bijirewa bane, masu sallamawa ne. Shi yasa ana samun rububiyya amma da rububiyya khassa. Bi rabbikum shine amma din. Fa amanna ya zama khassa. bi rabbikum duka ya game kana da misali kari daya qur'ani
qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun
qalu amanna bi rabbil alamin wannan ita ce rububiyya amma rabbi musa wa haruna rububiyya khassa cikin suratul a'raf ayata 121 da 122 Allah ya muku albarka na'am don haka faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana kananan kurakuranmu faghfir lana gafara ta dhunubai iya nufin manya-manyan dhunubai so manya-manyan dhunubai gafara ake yi sayyi'at kanana kuma wa kaffir ka kankare mana to su kanana ne don zunubai kala biyu ne akwai manya-manyan zunubai akwai kananan zunubai shirka babban zunubi ne kisan kai na ganganci babban zunubi ne cin riba babban zunubi ne zina babban zunubi ne ƙarya babban zunubi ne luwadi babban zunubi ne tauye haƙƙin iyaye babban zunubi ne zaluntar iyalai mata da ƴaƴa babban zunubi ne cin amanar da aka baka babban zunubi ne zalunci tsakanin mutane babban zunubi ne akwai kuma ƴan kananan kurakure to anan sai suka roki Allah in mun fada babban zunubi Allah ta'ala ka gafarta mana in mun yi kanana Allah ka kankare mana shi babba a gafarta karami a kankare so duka bangare biyu ne kuma duk da sun ce amanna faghfir lana wannan yake bayyana mai imani yana iya yin kuskure wata ran ma ya fada babban zunubi yana iya kuskurewa amma ba a cika samunsa da ganganci a ciki ba kuma bai cika shiga ciki ya zauna ita rayuwa tsundum a ciki ba sai dai tsautsayi yana iya sa wata ran ya fada cikin kuskure don shi ba ma'asumi bane sai yasa a zunubai akwai manya akwai kanana kuma a wasu lokuta in ka ne cikin manyan kananan ko baka roki gafara ba Allah yana iya yafe maka so ko baka nemi a kankare ba Allah yana iya kankarewa arama za ka yi babu misali ɗaya ko biyu a Qur'ani na wannan
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa naghfir lakum
in tajtanibu kaba'ira ba shi sake da kansa
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah
jazakumullahu khair ya babu misalai guda biyu na farko cikin suratul nisa ko aya ta 31 in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci manyan kaba'irai kananan zamu kankare muku su kuma wa nudkhilukum mudkhalan karima zamu shigar da ku mashiga ta karamci a aljanna akwai mashigar karamci Allah ya sa mu aljanna mashiga ta karamci aya ta biyu cikin suratul najm ko alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lam bikum iz ansha'akum min al ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu
liman ittaqa
cikin suratul najm aya ta 32 kenan muhallu sharhi Allah yake cewa bayin Allah na kware suna nisantan kaba'irai illa lamam sai dai dan abin da ba a rasa ba zamanka mumini bai nufin baka da kuskure shi mumini shine wanda yake bin Allah ta'ala da nisanta manya-manyan kaba'irai amma baya hana shi fadawa cikin saga'irin zunubi bai cire shi a imani kuma ana iya samun wata ran mumini ya fada cikin kaba'irin ma amma kuma bai tabbata a ciki sai dai tsautsayi wannan ko bai zama dalili ba ka ce kuma bari yau mu je mu dan dana tunda an ce mumini na yi a'a baka danawa in kana da imani baka zuwa ka dandana sabon Allah baka yi
Allahu akbar
baka yi zuciyarka ba ba ta sha'awar sabon Allah mafhum tayyib don haka a nan wurin kaga daga cikin siffar waɗannan ulul albab din mun samu ƙari na hudu shine سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نبير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. كاغا الدعاء الله يكاري سو يكنكري مسو كراكوران سو iya cikin siffarsu roƙon sakamako mai kyau gobe kiyama yana ci zaka sai ka ce yin addu'a don a duniya su zama bayin Allah na ƙwarai a lahira kuma su shiga aljanna kaga siffa ta nau kenan ta biyar dukkan in kaga dama ka dauke ta guda daya mafhum tayyib haka iya da muhimmanci mu dage da roƙon Allah kullum Allah ya kare mu daga saba masa Allah ta'ala ya sa mu ji kunyar sa lokacin sabo idan kuskure ya faru muka saba masa Allah ya yafe mana ya kuma sa kada mu ƙara maimaitawa a cikin addu'a ya Allah ta'ala ka saka can mu yayi kyau Allah ta'ala ka sa mu makwabtan annabi Muhammad ne a gidan aljanna sai mu rika roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa wa tawaffana ma'al abrar ka dauki rayuwar mu tare da abrar ba wai anan nufin rana ɗaya duka mu mutu ba a'a ka mana baiwa da mutuwa irin mutuwar bayin Allah na ƙwarai kuma in ka dauke mu ka sa mu je mu same su a barzakhum matsayin mu daya in mun je aljanna mu zama makwaftan juna ne shine wa tawaffana ma'al abrar wannan kyakkyawan karshe hatta annaba suna roƙa Allah ya ba su kyakkyawan karshe arama ba mu misali guda daya
rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min tahwilil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
ما قال سي قرآني والله قرآني ما قال أن الله
الله
كدوب النبي يوسف نفكي أدوأنا النبي الله وأن في أيام حالتها يجي مثلا كرالي دا الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم لن درجة دمي درجة جيكا مي درجة جيكا جيكا مي درجة أي جماعة كاسن ياغا جي سروتا كما سروتا تأنفتا النبي يوسف نوى
dan
Yaqub dan Annabi Yaqub Annabi Yaqub dan wa
Ishaq
dan Annabi Ishaq Annabi Ishaq dan wa
Ibrahim
kuma huwa sammakumul muslimina a ga wannan ai dan manya ne
na'am
in ana VIP ai ya kai matakin amma duk da haka dan ya nuna maka siffar ulul albab bayin Allah na bare yace rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith ya Allah ka bani wani bangaren mulki ka duba tawali'u saboda ka'ida daukaka tana sa ka zama mai tawali'u ne ba mai girman kai ba duk bawan Allah na kware daukaka na koya mar humility ne ba girman kai ba kin kaga an samu daukaka girman kai yazo to akwai jahilci da rashin imani
Allah
kisa yace ka bani wani dan bangaren mulki gashi mulki ne annabi ne kuma a lokacin a kasar Misra fa shine minister in charge of finance and natural resources wannan ne ban sani ba yace ka ba da wani bangaren mulki wa allamta ni min ta'wilil ahadith kuma Allah ka min baiwa da fassara wani bangaren mafarka
Allahu
akbar fatira samawati wal ardi kai ka halicci samai da kasai anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniyance da alahirance da Allah mu duba wani kamba ma Allah da yake Allah shi yasa iya cikin ladabin addu'a in zaka fara ka fara da kamba ma Allah rabbi kadi fadi ni'imar da Allah ya maka ya Allah ka min kaza ka bin kaza ka ban lafiya ka bani ayya ka bani kaza nabi ya Allah ta'ala kai kai sama kai kai kafa in babu kai addu'a Allah ta'ala in babu yajarka ba za mu zama komai ba in ka bamu mun samu in ka hana mun hanu ya Allah sai yace tawaffani musliman Allah dauki rayuwa ta ina musulmi wa alhiqni bis salihina ka sadar da mu da salihan bayi gobe kiyama shine wa tawaffana ma'al abrar din nas ya Allah ka sa mu musabu da salim da salihan bayi ki sa mu yawaita addu'a Allah ta'ala ka sa aljanna mu makwaftan annabi Muhammad ne
sallallahu
alaihi wasallam Allah ka sa ga irin gidan sayyidina Abubakar ga Umar ga Uthman ga Ali ga Abdurrahman bin Auf ya Allah ka sa mu ma muna gefen su haka muke roko su ne ɗan Allah ka samu a damshin su wannan shine original damshi din
na'am
Allah ta'ala ka samu a damshin su bayan Allah na ƙaran nan Allah ka samu makwabce su a aljanna a duniya Allah ba mu gan su ba Allah ka sa aljanna mu makwabtan su ne
amin
yanzu da Allah akwai ni'imar da ya kai ga gidan fayyen halitta a aljanna kafi ta kaje ka ga yarsa da sayyidina Abubakar kaje kaza Bahaushe ya ce wata miyar watan aka yi wasa ta fi ƙarfi makwabtan ba ba kowace a makwabtan kai ga san wata miyar a makwabtan ma babu ita
Allah
sai dai kai ba kauye ne iri na ba
Allah akbar Allah akbar
dan haka yake cewa wata waffana ma al-abrar a wannan ayoyi muna ƙara ganin wasu siffofi muhimmai cewa sakon Qur'ani ba iya ga mutane bane har da aljanu shi yasa a waɗancan ayoyin da arama ya kawo na cikin suratul ahqaf ai aya ta 29 da 30 da 1 ai kaga magana ne akan aljanu kuma daman ibada dan Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa yace illa liyabudu anan sanda aka kira aljanu gaban mutane wa ma khalaqtul jinna aya ta 56 cikin suratul zariyat wanda yake bayyana mana in muna wa'azi a yanzu nan da muke akwai aljanu da ke jin wa'azi tare da mu
Allahu akbar
akwai aljanun da su ake duk karantarwa da ake suna wurin ana yi da su a cikin su akwai ustazai akwai alarammomi akwai masana hadisi almuhaddisun akwai limamai akwai ladanai a cikin su akwai yan agaji sannan a cikin su akwai nigogi akwai yan daba akwai yan sara suka akwai yan daukan amarya a cikin su akwai fadin Barcelona akwai Madrid akwai City akwai United yadda duk kuke gani wato duk abin da ke zahiri a duniyar mu na a duniyar su akwai a cikin su akwai sarakuna akwai dagatai akwai hakimai akwai wanda yana ji shi ma first class India ne yana ji da kaza yanzu haka ake ranka ya dade Allah ya taimake ku shi ma a cikin su haka ne a cikin su akwai kansuloli akwai ciyamomi akwai gwamnati akwai shugabannin kasashe akwai sadatoti akwai cewa duk abin da kake gani a duniyar mota mutane akwai irin su a duniyar aljanu
Allahu akbar
duniya ce ta daban-daban ga muna cikin ta mu suna cikin su kuma suna rayuwa a cikin irin inda muke rayuwa kuma sun san junan su amma duk da haka Allah ya daukaka darajar mu akan darajar su
Allahu akbar
yadda za a ce aramma Abdullahi Abba Zariya akwai kuma alaramma zaka samu wani alaramma ifritu akwai alaramma lazi kala lazi inda ilmin min alkitabi so a yadda kake ji a nan yanzu yadda gwani ke karanta kwai kuna akwai aljanna shi ma yana musu kira'a haka za a riga Allahu akbar akwai kuma yan duniyar su ba abinda suka iya sai sabon Allah in faka cikin su an fi sabon Allah a cikin mutane saboda shari'a ta fi karanci a cikin su don haka wata waffana ma al-abrar na'am
rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad
rabbana ya mahalicin mu wa atina ka bamu ma wa'adtana abinda ka mana alkawari ala rusulika akan harsunan manzanninka da aiko wala tukhzina yawmal qiyama ya Allah karka ba mu kunya gobe kiyama Allah karka sa mu ji kunya gobe kiyama jama'a duk kunya kunya ne kunyar lahira tafi kowanne mu Allah ka sa kada mu ji kunya gobe kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad Allah ta'ala baka warware alkawari rabbana ya mahalicin mu anan ma suna ƙara tabbatar da me rububiyya ce ta Allah kuma rububiyya khassa suna nuna cewa ya Allah nan da suke kira na farko shi ya halice su kuma sun sallama zuwa gare shi yadda da Allah ya halicci mutum bai bashi rububiyya khassa sai bayan ya yadda kuma ya miƙa wuya zuwa ga mahaliccin sa miƙa wuyan ke baka tabbacin ka samu rububiyya khassa din so duk wanda ke bin Allah to ya tabbatar da rububiyya ta Allah khassa ke bantacciya ne daga suka ce rabbana ya mahaliccin mu wa atina ka bamu ma wa attana abinda ka mana alkawari saboda me saboda duk wanda yazo duniya daman yabo duniya da alkawari in ka bi Allah makomalka aljanna wanda ya sabi Allah makomarsa wuta. Duk abin da Allah ya tanada gobe kiyama babu wanda ba mana bayaninsa ba. Duk abin da za mu tara a lahira, wallahi alazim Allah ya mana bayaninsa ɗaya bayan ɗaya. Muna da ayoyi da dama an sha kawo su babu lokacin kawo saboda lokaci. Amma dai mu kiyaye cewa rayuwar da muke a nan ba kara zube ba ne. Duk wanda yake neman aljanna ya san hanyar da ake bi a shiga aljanna. Duk wanda ke son wuta ya san hanyar da ake bi a shiga wuta. Kuma mai son aljanna a bakinsa, koda yana faɗa a baki in aikin ƴan wutan yake, yana da yaƙinin zuciyarsa na ƙalubalantarsa. Shi kansa in ya kwanta sai ce kaiwa ne. Wannan abin da ake daidai ne kuwa shi kansa ya sani. Shi saban Allah ba sai an gaya maka ba, mai yin ma ya san me yake yi. Duk wanda kake ga suke ta'addanci na terrorism ko kidnapping ko banditry, su da kansu su abin da suke mai muni ne. Saboda fitrar dan Adam, wani lokaci ko babu addini yana gaya mana wannan abin kan ai babu alheri a cikin sa. Ta inda kake ganewa duk abin da baka so a maka to kar ka yi wa wani. Duk abin da baka so a maka kar ka yi wa wani, to da haka sai ka zauna lafiya. Ka mu'amalanci mutane da yadda kake so a mu'amalance ka. Ka ba wa mutane irin abin da kake so a baka. Ka kare sharrinka daga mutane yadda kake bukatar su kare sharrinsu daga gare ka. Shi yasa da ban makomar aljanna mun san siffofin. Da Allah ya kira siffofin aljanna a farkon mu'minuna, ai ya kira ɗaya bayan ɗaya daga ƙarshe sai ce makomarsu aljanna. Dazu da muka kira na suratul Ali duba, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi llahi wa la yanquduna al misak. Gaba sai yace me
jannatu adni yadkhulunaha,
banda wannan aya ta ƙarshen kiso sai yace jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Kaga sun shiga aljanna, kuma in suka shiga aljanna gaisuwan da ake musu assalamu alaikum bima sabartum shine gaisuwan aljanna. Amincin Allah ya tabbata akan ku saboda hakurin da kuka yi a baya. Ba a shiga aljanna sai an yi hakuri a duniya. Hakuri uku ne, hakuri bin Allah, hakuri nisan da sabon Allah, hakuri akan kaddarar da Allah ya maka mai dadi da marar dadi. Yanzu mun kira kisar Yusuf, dukkan wannan hakuri guda uku sanda Yusuf alaihi salam Allah ya bashi nasara. Na farko ya hakuri akan kaddara, an jefa shi a rijiya ya yi hakuri. Ya yi hakuri akan bin Allah, ya shiga gidan kurkuku bai yi laifi ba, ya ci gaba da karantar da addini a gidan kurkuku. Ya yi haƙuri wajen nisantan sabon Allah, imra'atul aziz ta neme shi da zine ce shi yana tsoron Allah. Kaga dukkan haƙuri ukun ya yi, kuma a cikinsu wanne ya fi wahala? Nisantan sabon Allah ya fi wahala. Saboda bin Allah, Allah ya sauwaƙe shi. Kaddara ba ka da zaɓi, shi yasa ake cewa haƙuri ya zama dole. Amma babban abu shine kana cikin wadata da kwanciyar hankali, kana da ikon sabon Allah ka ce inni akhafullaha rabbal alamin. A duk hakurin Yusuf wannan yafi kowanne. Kuma wala tukhzina yawmal qiyama, Allah kar ka tabar da mu gobe kiyama. Allah bai tabar da mu'mini. Za ka yi ba misali daya ran mu.
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
جزاكم الله خيرا. بانغران سورة التحريم بانغران آياتا تفر. رانر كياما مو النبي لمؤمني باسا جن كنيا. اندي باكا سوكا جن كنيا كياما تو كذا مؤمني. اندي كذا مؤمني والله أفيرين كياما بابو كنيا. إنك لليك الله لا تخلف الميعاد. Baka warwar alkawari, in kai alkawari tabbas ne. Wannan kuma siffa ce da Allah ya ba wa salihan bayi. Salihan bayi ba sa warwar alkawari. In kana son shiga aljanna a same ka da magana ɗaya. In ka ce e ne, in ka ce a ne. Duk abin, duk yadda za a tilasta ka, kar ka yi alkawarin abin da ba za ka iya cikatawa ba. Ko bai kashe, in dai ba za ka iya ba, to kar ka daka wannan alkawarin. Ka yi alkawarin abin da za ka cika. Don alkawari a wurin Allah gobe kiyama abin tambaya ne. Don haka samarin karin siffofinsu kaga, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna nahulu, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nanawa
nabiyar,
duka nabiyar ne, rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika, ashe wanda yake bayyana mana addu'a idan ana yi sai an nemi rabautuwan duniya da lahira kage a cikin addu'ar su akwai neman gafara a duniya sannan akwai neman tsira a lahira so musulmi na kware ba zai zama kullun addu'a sa lahira ba duniya ba ai daga duniyan ake neman lahira kuma asara ce shiga uku ne ya zama duk addu'ar ka kullun a duniya Allah ka baka kudi Allah ya baka kaza Allah ya saka gina kaza Allah ya saka sai kaza ya zama duk addu'a duniya babu lahira habawa ne ai ka zama zero in mun zo addu'a kullun mu rika gwama duniya da lahira a duniya Allah ya yi wa ƴaƴanmu albarka Allah ya rufa mana asiri Allah ya kwantar mana da hankali Allah ya bamu lafiya Allah ya kankare mana kurakuranmu Allah ya bamu imani gobe kiyama Allah ka bamu firdausi Allah ka samu zama makwabtan annabawa da salihan bayi to wannan shine imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka